Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan daren Litinin 27 ga watan Agusta shekarar 2018 akan mitoci da suka hada da 19.25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Diniya. Sai kuma Alfa Radio a birnin kuma sun gana, yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da warhaka, Baba Yakub makeri ne tare da Hafsat Maina Muhammad, za muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu. Bayan labarai za ku ji sharhi da Farfesa Adam Abubakar ya mana akan karrama tsohon dan majalisar dattawan Amurka Senator John McCain wanda ya rasu a ranar Asabar. Kana kuma akan wannan batu ne za mu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayi ko me yasa a kasashenmu na Afirka ba a cika karrama mutane da suka sadaukar da rayuwarsu wurin bautar da kasashensu ba. Lambar mu su ne 202-205-2655, sai a ƙara alamar tarawa kana a jero lambobin. Bayan haka za ku je rahoto akan taron da al'umman yankin Najeriya da Kamaru wanda Burtaniya ta mulke su da aka fi sani da 'yan amana suka yi. Muna kuma da ɗauke da labaran wasanni, amma duk sai kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce Amurka da kasar Mexico ta yi yarjejeniyar ciniki wanda ya bar kasar Canada a matsayin saniyar ware a kokarin sauyawa da kuma maye gurbin yarjejeniyar cinikayya ba tare da shinge ba na Amurka ta Arewa da ake kira NAFTA a takaice. Da yake magana daga fadar White House, Trump ya ce za a dinga kiran sabuwar yarjejeniyar da sunan yarjejeniyar cinikayyar Amurka da Mexico.
This is something that's very special for our manufacturers and for our farmers from both countries, for all of the people that work for jobs. It's also
yace wannan wani abu ne na musamman ga masu kere-keren mu da manoman mu daga kasashen biyu ga kuma dukkan mutanen da ke aiki. Babbar cinikayya ce kuma zai samar da kuɗi mai ma'ana kuma muna farin ciki da wannan lamari sosai. Canada na ɗaya daga cikin yarjejeniyar ta NAFTA amma kuma ba ta cikin sabon yarjejeniyar da aka kulla. Trump ya ce Amurka za ta fara tattaunawar yarjejeniyar tsakanin ta da kasar Canada nan ba da dadewa ba. Yayin da mutane ke ta aika sakonnin gaisuwa da tunawa da marigayi John McCain a Amurka, ana ci gaba da tunawa da shi a kasashen waje, ciki har da kasar da ta tsare shi a matsayin fursunan yaki har na tsawon shekaru 5. An harbi jirgin yakin da McCain ke tukawa a shekarar 1967 a Vietnam, amma an fi sanin sa a kasar da rawar da ya taka ta dinke baraka da daidaita dangantaka da Amurka a 'yan shekarun nan. Mutanen na ta ajiye furanni a kusa da wurin da aka gina domin tunawa da inda aka harbo jirgin da yake tukawa. An kuma buɗe littafi a ofishin jakadancin Amurka da ke Hanoi domin jama'a su rubuta sakonnin taziyarsu. A ƙasar Ukraine, shugaba Petro Poroshenko ya ba da labari kan wani abin da ya faru a lokacin da shi da McCain suka ziyarci sojojin ruwan Ukraine waɗanda aka kai wahari. Poroshenko ya ce lokacin McCain bai ji daɗi ba da aka shawarce shi kada ya je wurin. Jiya Lahadi a lokacin da ya kai ziyara Lithuania, Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya yabi McCain a matsayin abokin Israila. To labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata tawagar binciken Majalisar Dinkin Duniya ta musamman ta zargi sojojin Myanmar da aikata munanan laifuka da dama yayin da suka kai farmaki kan musulmin Rohingya shekarar da ta gabata. Da niyyar kisa ƙari dangi, ta kuma yi kira da ta gudanar da bincike na ƙasa da ƙasa a kuma tuhumi manyan jami'an sojojin ƙasar Myanmar. A wani rahoto da aka fitar yau Litinin daga ofishin Majalisar Dinkin Duniya da ke Geneva, kwamitin bincike ya ce ya kamata a tuhumi Army General Min Aung Hlaing, wanda shine shugaban sojojin Myanmar da wasu manyan jami'an soji, masu mukamin General Su biyar da laifin kisan kare dangi, da laifin kuntatawa bil'adama da kuma laifuffukan yaki. Tawagar ta buƙaci kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya tura batun kotun hukunta wato manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa, ko kuma su kirkiro da kwamitin binciken wucin gadi ko kotun wucin gadi ta musamman domin gudanar da binciken kan lamarin. Tawagar binciken da hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Dinkin Duniya ta goyi baya ta ba da rahoton ne bayan tambayoyin da suka yi wa ɗaruruwan mutanen daga cikin 'yan gudun hijira Rohingya su 700,000 da aka tilastawa barin gidajensu a yankin arewacin jihar Rakhine zuwa Bangladesh. Shedun sun bayyana irin yadda aka gasa musu ukuba da ya hada da yi wa mata fyaɗe da ƙona ƙauyukansu ƙurmus da kisan gilla. Daga ƙarshe dai rahoton ya nuna cewa abin da sojojin suka aikata ya wuce ainihin barazanar tsaro.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu ba ku dama ku kira ku ba da ra'ayinku akan ko me yasa a kasashen mu na Afirka ba a cika karrama mutane da suka sadaukar da rayuwarsu ga kasashen su wurin bautar da kasashen nasu ba. Bari mu faro da wannan rahoto akan wani taro da 'yan yankin Najeriya da Kamaru da Majalisar Dinkin Duniya ta baiwa Burtaniya ta mulke su, wanda aka fi sanin su da 'yan amana suka yi a Yola. Ga dai Ibrahim Abdulaziz da cikakken rahoto.
Su da waɗannan al'ummomin 'yan asalin yankin Najeriya da Kamaru da ƙasar Burtaniya ta mulka da aka fi sanin da 'yan amana sun soma tarukan bita da kuma faɗakar da juna a Najeriya, biyo bayan taron da suka gudanar a Bamenda da na ƙasar Kamaru domin tunawa Najeriya da ƙasar Kamaru irin yarjejeniyar da aka kula da Majalisar Dinkin Duniya a shekarun baya. A Najeriya dai kusan ƙananan hukumomi 16 ne na jihohi birke cikin wannan batu. Waɗannan yankuna sun kohara da yankin ƙananan hukumomin Mubi ta Arewa da Mubi ta Kudu, sai ƙaramin hukumar Tungo da Ganye, da kuma ƙananan hukumomin Gashaka Kurmi da Masadauna na jihar Taraba.
Mu yi wannan abu mu sensitize mutanenmu, da'in muna tsoro ne yanzu dukkanmu mutane. Kada wani ya fita ya ce an ba mu kaza, ƙarya ne. An ba United Nations haƙƙin da da ya ba British.
To wai ko me yasa suke wannan fafutukar a yanzu? Ga dai ta bakin wani da ya halarci taron.
Sunana Alhaji Salihu Buba of Kensone. Makasudin taron da muka yi a nan saboda kasar wanda muke nema, that is UNO State of Cameroon ne, wanda dama ainihi ba mu a cikin Nigeria, ba mu a cikin Kamaru ba. Fahimtar da muka yi a wannan taron da ake gudanarwa, gaskiya ɗaya ne. In kayanka ne ko ya ɓata dole ka neme ta. Muna nema kuma Allah ya taimaka, United Nations sun ba mu goyon baya saboda akwai Resolution 1608 wanda aka zartas amma har yanzu ba a yi implementing ba. An ba wa British ya raya da mu a ba mu yanci, ba a ba mu yanci ba, amma insha Allah yanzu hanya ta budo.
Ita ma dai Mrs. Tiyasa Agustin na ko cikin matan da suka halarci wannan gangami daga yankin Ganye ta ce ko za su ci gaba har sai ko haka su ta cimma ruwa.
Na zo ne don maganan ƙasarmu wanda mun san tuntunin tana nan, sai dai kawai don lokacin ba mu samu yanci kai ba. To tun ya dade mu muna kokari yadda muna wahala da abin da ya kamata, yadda an mun shiga da ada kasajin nan wanda ba namu ba, irin wahalolin da muke ciki. To tunda abin kamar ba su son mu zama a kasan, to shi ya sa muna neman namu.
To sai dai ku a sakonsa ga mahalarta wannan taro, shugaban wannan fafutuka Professor Martin Chuate, wanda har ila yau ke wa Majalisar Dinkin Duniya aiki a matsayin jami'in tuntuɓa ta fannin diplomasiya, cewa ya yi. Dole a ci gaba da faɗakar da al'umma a yanzu, tunda ba tun yau ba kotun duniya ta ba da hukunci kan wannan lamari, kuma duk kasashen da abin ya shafa sun sani, domin ko yana ma cikin taswirar duniya wasu 'yan abubuwa kaɗan wato technicality ne suka rage, kuma da sannu hakanmu za ta cimma ruwa. A cewar Professor Martin, wanda kuma kawo yanzu lokaci ne kawai ke ma iya tabbatar da ko shin wannan fafutuka za ta cimma ruwa ko kuma. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Amurka daga Yola, a Najeriya.
Tuma da la'agaida Ibrahim Abdulaziz. Yanzu haka an sassauto da tutocin kasar Amurka a sassa da dama a kasar da kuma muhimman ma'aikatan gwamnati ciki har da fadar shugaban kasa ta White House don karrama tsohon dan majalisar dattawan Amurka Senator John McCain wanda ya rasu a ranar Asabar. Haka kuma an shirya dukkan tsofaffin shugabannin Amurka masu rai in ba wanda shugaba mai ci yanzu Donald Trump wanda za su halarci taron jana'izarsa don yabawa da kuma sadaukarwa da shi marigayin yayi a lokacin rayuwarsa. Farfesa Adam Musa malami ne a Jami'an Bronx Community College ya bayyana mana wani ne John McCain.
Senator McCain ababa da yawa mun ya mu koyi daga gare shi. Senator McCain gwarzo ne, ya je yaki ya samu hatsari, duk da haka ya yi abin da ya kamata, sa'annan ya zo gida. Senator McCain da kanshi ai cikin Senate, wato mutum ne da sababbin senators suka zo duka shi ke leading, shi ke shugabantar su. Ya nuna musu ga yanda za ku yi, ya kamata leaders mu na Afirka su yi kwaikwayo da shi. Baya da waini nan nike ko nan nike ga fati na a'a, shi kasa ya ci gaba abin da ya dame shi. Ke yasa in leaders mu Afirka in sun yi su yi wannan kwaikwayo, ka tsaya kai indaka, ka faɗi gaskiya, saboda gari ya ci gaba, abin da za mu yi mu kwaikwayo mu koye gare shi kenan. Mutum ne gwarzo, ya yi kokari.
To banda zancen McCain a kasashe mu baka cika ganin wato idan mutum yayi ma kasa hidima ko yayi ma kasa kokari ana bashi girmama wanda ya kamata musamman a lokacin da ya bar duniya, wannan kuma me kasashe mu za su iya yi akan haka?
Wato gaskiya in ana yi ukila ba yin yanda ya kamata, yana da kyau a ringa yin shi ba su ɗaya ba a sa cikin tarihi, su a ringa karantawa, ana tunatar da yara wannan shi ya won. Kaga wannan kawai ma abu ne na daraja ga waɗannan leaders. Yana da kyau mu sa wannan cikin namu program, yawanci dai muna tunawa da su amma within a short period of time, cikin karamin lokaci. Ya kamata mu ba su lokaci da dama yanda ya kamata.
Dalla wato Farfesa Adam Musa ko kuma wato Abdulrahman Adam kenan wanda yake karantarwa a Jami'an Bronx Community College. Wadannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 4 ne da minti 43 na rana a nan Washington. Lokaci ya kai da za mu ba ku daman ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan ko me yasa a kasashenmu na Afirka ba a cika karrama mutane da suke sadaukar da kawunansu wurin bautar da kasashensu ba. Amma kafin nan sai a ce a shakata da wannan wakar.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To muna da kira daga jihar Filato. Waye a Filato?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Kana magana da Yusuf Danbane daga jihar Plateau, Shandam local government.
To Malam Yusuf, muna sauraron ka.
Dalilin da yasa yawancin wanda suka yi aiki ma kasa talakawa ne suka fi son su, su manyan ƴan siyasa su fi son a saka musu mara ne su yi sata su yi haɗar rikicin abin nan. To amma talaka ne fi sanin wanda ya bauta wa kasa, shi kuma talaka ba shi da abin da zai iya hidima don ya kyautatawa wanda ya yi bauta wa kasarsa. Ni a na fahimtar kenan.
To mun gode ƙwarai da gaske Malam Yusuf, bari mu je jihar Nasarawa. Wane ne a Nasarawa?
To alhamdulillah, salamu alaikum baba makeri. Wanda yake daga jihar Nasarawa, Garba Salim likitan radio ne.
To Garba,
a gaban domin jihar Nasarawa.
Bismillah Garba, duniya na sauraron ka.
To alhamdulillah baba makeri, ai kamar fashin bakin da kuka yi ne. Mafi yawa mu shugabannin mu na Afirka sun hidiman da suka yi a yanzu hidima ne suka yi wa kansu kawai. Ba wai suna yin hidima ne don al'ummar kasansu ko don kasansu ba. Kaga kenan ya zama abin koyi gare mu tun da demokradiyyar da muke irin na kasashe waɗanda suka ci gaba ne. To ci gabanmu shi ne a gani a duk wanda ya aiki, kowane irin aikin da ya kasance ya yi wa al'ummarsa ko ƙasarsa, to wajibi ne a karrama shi. Kuma a wannan zan samu dama baba makerin
kiyaye. To a gurguje saboda jama'a na ba.
Zama adalai. Su zama masu gina ƙasarsu da al'ummar ƙasarsu. Na gode baba makerin.
Mun gode ƙwarai da gaske. Bari mu je jihar Niger, waye a Niger?
Ibrahim ne yake hula garin mai gode a Kimba.
To Malam Ibrahim, bismillah.
To a gaskiya shugabannin mu fa tsakani da Allah ba sa kishin ainihin talakawan Najeriya gaba daya da ainihin Najeriya. Don saboda abin da yasa da Allah ya hukunci suna da kishi, ba duk kowa yake son sai tara kuɗi ba. Su buƙatun su su kiyaye da ainihin abin da ƙasa take buƙata su yi a yi mata, to shi ya kamata su kiyaye a kan shi. Amma kuma sai ya kasance ba wannan ke gabansu ba, da Allah ya hukunci sun kau da wannan kawai burin sun cinar Najeriya. To ba wata ƙasa ta duniya da za ta yi mana gadara da wani abu na ci gaba a Najeriya nan. Yara a ina kenan.
To mun gode ƙwarai da gaske. Bari mu koma jihar Filato. Wane ne mutum na biyar Filato? Assalamu alaikum.
Assalamu
alaikum. Assalamu
alaikum. Ya mai magana Bala Komanda ne daga cikin garin Bukur jihar Filato.
To Malam Bala, bismillah.
Yawa, to a kan gaskiya wannan maudu'i Allah ya saka da alkhairi, kuma an so sa mana inda yake mana kaikayi. Watan maganan gaskiya, ya kamata hukumomi da sauran shugabanni su sani cewa akwai sojoji, akwai 'yan sanda, akwai jami'an tsaro da yawa wanda suka tsaya suka jajirce mu kasashen mu nan, wanda har ya zamance cewa mutum ya kai gargaran da in ya riga aka ce ya bar duniya ko yana a raye ma, sai a dinga walakanta su, ba a daukar su da mahimmanci. Kuma su suka tsaya ma kasan, suka yi yaƙe-yaƙe akan kasar ta tsaya da tsaya da kafanta, sai kuma aka bar su. To muna kira da hukuma su dinga duba duk iri-irin waɗannan abubuwan, suna tallafa mu waɗanda ya kamata a ce an tallafa musu. Shine sako na Bala Komanda daga Najeriya.
Bari mu je jihar Kaduna.
Assalamu
alaikum. Wa alaikum wa rahmatullah.
Sunana Abubakar, da aka fi sani da Malam Anan cikin kare karamar hukumar Kubawo cikin jihar Kaduna.
To Malam Abubakar, bismillah.
Yawwa, hakika wannan batu idan muka dube shi yawanci ya fi faruwa ne daman a nan nahiyar mu na Afirka, saboda ainihin su shugabannin nan in muka duba da kyau za ka ga su dinnan kamar yadda mabugawa suka abin nan ne sunan mu muka fi son su. Ba manya ba, saboda haka yawanci ake samun irin ire-iren haka. Ya kamata mu Afirka a ce mun ba da yin ba mu sosai a ɗari bisa ɗari a kan irin wannan abin, musamman a ga ana ainihin karama irin wannan mutane. Allah ya
sa. Mun gode, bari mu je jihar Adamawa. Waye a Adamawa?
Alhamid ne daga Adamawa.
To bismillah Malam Abdul.
Abin da ya sa ba da abin nan a nan a ƙasar mu Afirka, saboda ba gaskiya ne, ba riƙon amana kuma.
Na'am. To mun gode Abdulhamid daga Adamawa da wannan yawa da wannan takaitaccen bayani da ka mana, kuma mai gamsarwa. Mun gode ƙwarai da gaske. Bari mu ɗauki wani daga jihar Sokoto. Waye a Sokoto?
Assalamu alaikum, ba ku makari.
Wa alaikum salam.
kana magana da Aminu mai albasa da ke garin Abu Sulaimi a karamin committee boden gasar kosare Nigeria.
To Mallam Aminu bismillah.
Amma ina kiran ku anan gwagwalin ne Abuja.
To bismillah. Duniya na sauraron ka bismillah.
To a gaskiya wannan abu yana faruwa ne saboda irin rashin biyayya da ba a manyan mu. Saboda da ga tsakanin uban gida da yaro suna samun sabani. To shi yasa ba ha gano wannan cewa bare in karama wannan mai gida ne ya mai abin zan jira din shi bare in karama shi ko bayan ran sana.
To mun gode kwarai da gaske kuma da wannan ne da kiran shi Aminu mai albasa muka kawo karshen kiran mu. Mun gode da waɗanda suka kira mu duka. To madalla yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Labaran wasanni.
Jama'a barkamu da wannan lokaci da sadon mu da ku a shirin labaran wasanni na yau wanda ya kuma musamman ne domin ina yin shine kai tsaye daga ɗakin mu na watsa labarai da ke nan Washington da yana da bako na musamman da ya zo takanan daga can Najeriya wato Alhaji Ahmed Shu'aibu Gara wanda ba bakon suna bane a harkar wasannin Najeriya musamman ta kwallon kafa. Babu lokacin ma da zan tambaye ka abin da ya kawo ka America wasanni za mu yi magana kai tsaye. Mu fara da wannan cece kuce da ke gudana a Najeriya game da shugabancin hukumar kwallon kafa ta Najeriya. Na sani zuwa makon jiya amai da Amaju Pinnick akan kujerarsa bayan da aka sake cire Chris Biwa wanda kotuna suka ce a kawo shi amma da FIFA ta zarewa Najeriya ido sai aka mai da shi. Yanzu me yake ciki?
To alhamdulillah banya na yi murna da kabani dama in shigo wannan babban dandali ko mazango na muryar Amurka albarka kuma ina muku godiya bisa ga abubuwan da kuke mana da kuma fadakar da mutanen mu a gida kuma duniya gaba daya game da abubuwan da suke faruwa. Na farko da shine wato abun da yake faruwa game da shugabancin kasa na shugabancin hukumar kullon kafa na Najeriya abu ne wanda tun farko da an bi a sannu ko kuma an yi abun da ya kamata da ba kai ga haka ba. Farko kenan. Na biyu kuma rigingimu na shugabanci
ya ke wanda ba daidai ba wanda ya kawo Najeriya inda take cikin wannan rigimar.
Eto na farko kaga shi hukumar kwallo na Najeriya wato gwamnati ce ta kafa shi wanda kuma ba haka ya kamata ba. Ya kamata a barta a zaman kungiya ce mai zaman kanta kamar Rotary ko kuma kamar Red Cross wanda yan jama'a ne suka zo mai sha'awa suka yi wannan amma sai aka zo aka yi doka a Najeriya aka ce mata gwamnati ne ta kafa ta kamar dai sauran masana'antu.
Yanzu a ganin ka tsakanin Amaju Pinnick da Chris Giwa wa ya kamata a ce shine shugaban hukumar kullon kafan Najeriya ya an bi tsari kamar da kake so
a doka
na
Najeriya. Chris Giwa
ne
a kuma tsari na hukumar kullon kafa na duniya Amaju Pinnick.
To me bambancin tsare-tsaren guda biyu kenan?
Wato na farko shine duk kasar da ta yarda cewan ta amince ta shiga harkan kwallo na duniya wato na FIFA da kuma CAF wanda take Afirka dole ne kai da dokokin su. In kuma kai da dokokin su sai kai abu daya ko ka aje dokokin kasar ka ko kuma ka dauki nasu ka hada da dokokin kasar ka idan kai abin da ya kamata. Sai aka zo aka samu akasari dokokin kasar ta mu wanda muka yi muka je muka kafa kungiyar kwallon kafa da ta dokar kasar mu wato bamu barta akan waɗanda suke sha'awa suka zo suka yi ta kamar da na faɗa yanzu nan kamar Rotary ko abin nan ba. Now sai muka yi ta bisa ga yadda ake yin ta a duniya. Mun ce mun kafa kungiyar kwallon kafa ta Najeriya mun kuma yadda dokokin da FIFA ta yi sannan kuma muna shiga harkokinta shekaru da yawa tun 1945 da aka muka shiga duk abubuwan da FIFA suke muna yi. So wannan ya nuna cewa kenan dole ne mu yadda mu bi dokokinta.
Alhaji Ahmed Shu'aibu Gara kenan da ya bakunce mu a nan Washington DC a ɗakin mu na watsa shirye-shirye da ke sashi a wasu muryar Amurka kuma muna da sauran abubuwa da yawa da muka tattauna da shi da za mu dinga kawo muku a kwanaki masu zuwa. Yanzu kam nan muka zo ƙarshen shirin labaran wasanni yau sai wata Litinin Allah ya kai mu. Mun ba ku lafiya.
Yanzu kuma sai shirin muryar Amurka wanda zai bayyana muku wa 'yan gwamnatin Amurka. wannan shirye fina-finai ɗan ƙasar Ukraine Oleh Sentsov wanda ke zaman kurkukun shekaru 20 a wani gidan kaso da ke Russia ya kaura cewa abinci na kwanakin fiye da 100 daga ran sojan ƙasar Russia ne suka kama shi a Crimea a shekarar 2014 aka mallaka mashi takardar zama ɗan ƙasar Russia kana aka tuhume shi da shirye-shiryen kariya na cewa ya so ya gudanar da ayyukan ta'addanci an yi masa wannan tuhumar ne sakamakon nuna kin amincewarsa da kuma yin adawa da harin da ƙasar Russia ta kaiwa Crimea Gwamnati ƙasar Amurka ta nuna damuwa matuƙa akan tabarbarewar lahiyar Mr. Sentsov a ranar 21 ga watan Agusta ne Mr. Sentsov ya cika kwanaki 100 ba tare da cin abinci ba kakakin sakatar harkokin wajen ƙasar Amurka Heather Nauert ta ce mun jaddada kiran mu zuwa ga gwamnati ƙasar Russia da su sake shi da duk ɗan ƙasar Ukraine da ke daure da duk sauran waɗanda aka kama ba tare da adalci ba dake a Russia ko kuma wani yanki na Crimea Malama Nauert ta ce mun yi tsayin daka don ganin cewa wani wanda bai dauke da kowane laifi a yanzu haka na shirin mutuwa a cikin kurkukun Russia muna buƙatar jami'an ƙasar Russia su saki Mr. Sentsov domin kaucewa wannan bala'i wanda zai iya kawo kalubale wajen zargin daukar wannan laifi Oleh Sentsov ya nuna kwazo da yin imani akan aƙidarsa a wata wasiƙa da ya rubuto daga gidan kurkuku a shekarar 2017 Sentsov ya rubuta cewa ya amince da ci gaba da zama alayan masu zanga-zanga shekarar 2014 domin inganta da mulkin demokradiyya a Ukraine zuwa na ƙarshe da nayi a garin Maidan mutane har sun fara mutuwa mahaifiyata ta ce me yasa nake ci gaba da tafiya can kana da diya biyu sai nace mata diya na su ne dalilin da naje can ban so mu yi rayuwa a cikin ƙasar da ke wahal da mutane kamar bayu ba A ranar 14 ga watan Mayu ya fara kaurcewa cin abinci saboda kamun da aka yi wa wasu 'yan ƙasar Ukraine 'yan siyasa su 60 a cikin wani kurkuku da ke Russia yana kira da a saki su. Mun ji kiransa in ji cewar Mr. Nauert lokaci ya yi da ya kamata a saki waɗannan 'yan ƙasa har ma Sentsov su koma gida. Sharhin murya Amurka kenan na yau da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da ƙarin bayani sai ku rubuto zuwa editorial VOA Washington DC 2-0-2-3 USA. Za ku iya sauraron dukkanin waɗanda suka gabata a kan shafukanmu na gizo www.voanews.com/editorial.
To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice.
So a takaice shugaban Amurka Donald Trump ya ce Amurka da kasar Mexico ta yi yarjejeniyar ciniki wanda ya bar kasar Canada a matsayin saniyar ware a kokarin sauyawa da kuma maye gurbin yarjejeniyar cinikayya ba tare da shinge ba na Amurka ta Arewa da ake kira NAFTA a takaice. Yayin da mutane ke ta aika sakonnin gaisuwa da tunawa da margayi John McCain a Amurka, ana ci gaba da tunawa da shi a kasashen waje, ciki har da kasar da ta tsare shi a matsayin fursunan yaƙi har na tsawon shekaru 5. Wata tawagar binciken Majalisar Ɗinkin Duniya ta musamman ta zargi sojojin Myanmar da aikata munanan laifuka da dama yayin da suka kai farmaki kan musulman Rohingya shekarar da ta gabata. Ganiyar kisan ƙare dangi ta kuma yi kira da a gudanar da bincike na ƙasa da ƙasa a kuma tuhumi manyan jami'an sojojin ƙasar Myanmar. Hukumomi a Jacksonville a jihar Florida da ke nan Amurka sun ce wani mutum dauke da bindiga ya kashe mutane 2 kuma ya raunata wasu mutane 9 daga bisani kuma ya kashe kansa a wani wurin da aka shirya wasan bidiyo jiya Lahadi. Harin ya auku ne cikin wani gidan cin abinci a Jacksonville Landing, wani fitaccen wurin shakatawa da ke da shaguna da wuraren cin abinci a cikin garin birnin.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na yau gabaki daya sai kuma da safe za ji wasu abokan aikin mu ba wanda za su kawo muku sauran shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC yanzu a madadin Hausa Maina Muhammad da ta taimaka muka gabatar da shirin sai kuma Julie Gresham wacce ta shirya kuma ta bada umarni da injiniya mu na wannan dare Mr. Suleiman Tarwale baba ya kuma kire ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a kwana lafiya Allah ba mu alkhairi nan nasa amin summa amin assalamu alaikum